Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da juma'a sannan kuma barkanmu da asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 11 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud zai ba mu kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Sakamakon wani bincike da gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani. Dubban magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga.
To madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za a ji cewa bayan jan kafa da rundunar 'yan sandan jihar Borno kai game da zargin kai hari kan tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta amince an kai harin kuma ta sha alwashin gudanar da bincike.
Wannan mataki da headquarters 'yan sanda na ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau don yanzu aka fara wannan al'amari.
Za kuma a ji cewa ganin yadda aka tabga asarar rayuka da dukiyoyi a Najeriya musamman ma a wurare irin arewa maso gabashin ƙasar sanadiyar matsalolin tsaro. Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga bayar da gudummawa ta fuskar kuɗi da shawarwari. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikarai shirya kuma zai gabatar, sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Majalisar ta Dinkin Duniya ta cimma matsaya bayan ƙuri'a da aka kada, wadda mambobi 116 suka goyi bayan wannan kira. Babu dai wata ƙasa da ta nuna adawa da matsayar, illa ƙasashe 10 da suka hada da Rasha, China da Pakistan da ba sa nan aka kada ƙuri'ar. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani tsakanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama, yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Masu binciken waɗanda Amurkawa ne sun ce wannan nazari da suka yi, wanda aka wallafa a mujallar lafiya ta Nature Medicine Journal, shi ne na farko da ya bincike kan yadda sake kamuwa da cutar ta COVID-19 yake ƙara barazanar sa mutane su kamu da wasu cututtuka. Ciwon zuciya da na koda na daga cikin cututtukan da kan iya kama mutanen da suka rabu da cutar ta COVID-19 sama da sau ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, kodayake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya ba da rahoto shi ne na Ana Balera, mai shekaru 24, wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa, kodayake sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba. Kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Iran ɗin suka cafke Santiago Sanchez, mai shekaru 41, a birnin da ake kira Sakes, bayan da ya halarci jana'izar Mahsa Amini wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Bayan jan kafa da rundunar ƴan sandar jihar Borno ta yi game da zargin cewa an kai hari kan tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, yanzu rundunar ƴan sandan Najeriya ta amince an kai harin kuma ta sha alwashin gudanar da bincike. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani.
Rundunar ƴan sandan Najeriya ta yi fifa iya koma baya inda yanzu ta amince cewar an kai farmaki akan tawagar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ke takarar shugaban kasa a gargashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP. Jam'iyyar PDP ta ce wasu gungun ƴan daba sun farma tawagar dan takarar shugaban kasar nata a birnin Maiduguri inda aka raunata mutane 74 tare da farfasa musu gilasan motoci. Take kuma rundunar ƴan sandan jihar Borno ta karaita wannan magana. Kakakin ƴan sandan jihar Borno Kamilu Shatambaya ya ce zargin bai da tushe ballantana makama kuma wani yunkuri ne na tada fitina a jihar Borno.
What happened in Borno had happened and the assessment the state public relations officer.
Babban sufetin ƴan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke cewa abin da ya faru a Borno ya faru. Bayanan da kakakin ƴan sandan jihar Borno ya yi gaba ɗayansa ba daidai ba ne, don ya mai da martanin ne cikin gaggawa. Saboda haka mun kafa kwamiti da zai duba abin da ya faru yanda ya faru ta hanyar samun ba'asi daga jama'a da jam'iyyun PDP da APC da ma ƴan sanda. Bayan haka akwai buƙatar samun cikakkun bayanai don ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan nan gaba.
Shugaban ƴan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba. To ko jam'iyyar PDP ta gamu su da wannan mataki? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Ambassador Umar Iliada Magum.
Wannan mataki da headquarter ƴan sanda na ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau, don yanzu aka fara wannan al'amari kuma dole ta zama proactive. Kuma kamar yadda ta nata bincike ya zo daban da abun da wanda suke ƙasa suka faɗa su jami'ansu, wannan ma ya nuna cewa lalle-lalle suna da niyan yin abun da ya kamata, kuma ina musu fatan Allah ya sa wannan kwamiti da suka kafa ba wai a je a bincike haka a dawo a ajiye shi a cikin file ba, ai aiki da shi, kuma duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari ya kamata a yi masa hukunci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ƙarshen labaran duniya.
Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa dakarun Mali da mayaka masu ikrarin jihadi sun aikata laifukan kisan gilla da take ɗaruruwan haƙoƙin bil'adama. Rahoton wanda tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali ta MINUSMA ta fitar, wanda kamfanin jalancin labarai na AFP ya gani a ranar Alhamis, ya taskance laifukan take haƙƙin bil'adama guda 375 da aka aikata a ƙasar a tsakanin watan Yuli da Satumba. Rahoton ya ce mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifuka 163, yayin da dakarun Malin suka aikata 162. Rahoton har ila yau ya kara da cewa akwai laifuka 33 da kungiyoyin tsagiru suka aikata, yayin da kungiyoyin masu dauke da makamai da kulla ya jijiyar zaman lafiya da su a shekarar 2015 a arewacin Mali suka aikata laifuka 17. Wannan rahoto a karan farko ya fitar da bayanai da dama waɗanda a da ba a iya ba da rahoton su saboda kalubalen da ake fuskanta a ƙasar. Dubban magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar da yake a ranar Alhamis a Islamabad, babban birnin ƙasar. Khan mai shekaru 70 na kira ne da a gudanar da zaɓe da wuri mako guda bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai na yunkurin kashe shi. A ranar 3 ga watan Nuwamba aka harbi Khan a kafa a lardin Punjab, harin da ya yi sanadin mutuwar ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar Pakistan Tehreek, sannan wasu 13 sun jikkata. Tsohon Prime Minister Khan ya yi wa dandazon magoya bayansa jawabi ta yanar gizo, inda ya jaddada zargin da ya yi cewa Prime Minister Shehbaz Sharif da wasu ofishin gwamnatinsa haɗe da wasu jami'an tsaro da na leƙen asirin ƙasar ne suka kitsa harin da aka kai masa. sai dai gwamnatin ta Sharif da jami'an tsaron kasar sun musanta wannan zargi.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labarin duniya. Sai kuma rahoto na gaba. Bayan da matsalolin tsaro suka janyo dimbin asarar rayuka da dukiyoyi a Najeriya musamman ma a wurare irin arewa maso gabashin kasar. Ungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga bayar da gudumawa ta fuskar kuɗi da shawarwari. Ta bayan nan wajen bayar da gudumawa ita ce wata ƙungiyar matasa mai rajin kare yankin arewa maso gabas wadda ke samun tallafi a ciki da wajen Najeriya. Ga wakilinmu Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Dubban rayukan jama'a sun salwanta, dubban wasu sun rasa matsugunansu yayin da aka yi asarar dukiya ta miliyan naira a Najeriya duk sanadiyar rashin tsaro. Kuma har yanzu matsalar na ci gaba a wasu sassa na kasar don da kokarin da ake yi na shawo kanta. Hakan ne yasa hukumomi da kungiyoyi ke ta faɗi da shi wajen bayar da gudunmuwa neman mafita daga matsalolin. Yankin arewa maso gabashin Najeriya shine ya fara tsunduma cikin wannan matsalar, kuma yanzu haka kungiyar matasa mai fafatukar raya yankin ta dukufa ga fafatukar bayar da gudunmuwa don ceto yankunan arewa da matsalolin suka da baibaice ko wadanda ke kusa da afkawa matsalolin. Inda take samun tallafi daga asusun bayar da tallafi na duniya na GSAP da ke kasar Switzerland.
Sunana Adamu Muhammad, kuma ni ne Deputy Executive Director na kungiyar North East Initiative for Development. Wato a Najeriya muna da sakaci, community muna da sakaci, gwamnati ma ta wani bangaren suna da sakaci. Kamar abubuwan da yake faruwa a North East ya kamata tunzurar da gwamnati da kuma mutane da kuma traditional leader da kuma malaman na addini na wasu yankin domin su ga sun dakale faruwan abin da ya faru a wani shiyan a nasu shiyan. Sai ga mutane sun sake fi babu wani abin da suke na ganin cewa an magance matsalolin da ake ciki. To shine muka zo da wannan project din domin mu tunzurar da community, mu tunzurar da malamai, mu tunzurar da gwamnati domin su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da yake faruwa a Northeast ba samu abin nan dinshi a nan yankin ba.
Shirin ya kunshi yin amfani da matasa, maza da mata, da sarakuna da malaman addini domin gina ɗabi'ar zaman lafiya cikin zukatan al'umma, wanda kuma suke ganin tunani ne mai kyau.
Sunana Muhammad Bashir Dauro, turakin Wurno, ina wakiltar sarkin su da na Wurno. Tsari ya na kware insha Allah. Watan mu dai wanda an ka tsaro shi, Allah ya sa a ci gaba da shi haka kuma a sa ayi nasara.
Mata sun ce su ne sahun gaba wajen samar da kowane irin ci gaba. Don haka suna da gudunmuwa da za su bayar a cikin wannan shirin, a cewar wata mai fafatukar kyautata rayukan mata Aisha Abdullahi.
Yau ko a kididdiga da abin nan na duniya da aka ce idan mace tana da ilimi, tana da aikin yi, tana da abin sana'a yi, zaka ga cewa al'umma ta amfana. To wannan project din ya zo daidai da cewa da mata da matasa suke tafiya, da kuma da mata tafiya suke hannu da hannu, uwa ta gari ita take haifar da al'umma ta gari.
Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da shirin ke gudana tare da haɗin gwiwar cibiyar ba da tallafi ta Al-Yatim Charity wanda aka shata zai gudana tsawon shekaru uku. Duk waya matasan jihar suka ji da wannan shirin.
Sunana Musa Sambu. Yanayin da muke ciki yanzu matasa sosai sosai an bar mu baya ga zamantakewar mutane, ko matasa sun dauko su ɗaya UN da ba daidai ba. To insha Allah waɗanga ƙungiyoyin da waɗanga organization ɗin za su jawo mun hankali, mayar mun hankali ga cewa mu bi a kibla daidai.
Sunana Nura Aminu. Ko abu ne na ƙwarai ko ba na ƙwarai ba, za ka ga matasa sun yi yawa. To irin waɗannan program za su ɗauke matasan hankali, ya zama ba su ma da time ɗin da ya wani abu na shirme ko wani abu.
Matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta addabi kowa a Najeriya, abin da yasa jama'a ke maraba da duk wani yunkuri dake da zumar kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da aiko mana wannan rahoton. To a shirinmu na hantsi za a ji wasu rahotanni ciki har da fargabar yiwuwar sake fuskantar karancin mai a Najeriya. Masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin Manuniya.
Manuniya. Duk da tsana tsananin tsana da matsatsin matsalan ba shugabannin Fulani a Najeriya sun ce babu wani wanda zai iya amfani da kuɗi a ranar zabe ya ce wai zai ba su toshiyar baki
maganan halin da muka shiga na bata suna da halin kakani kan yi yaya zamu yi mu fito daga cikin wannan kangi shine abin da yake gaban mu amma bahila ce ba kai mara yanga kuɗi dai shi ba matsayaci bane
game da kasafin kuɗin shekarar badin da shugaban kasa ya shimfide gaban ƴan majalisa kuwa wasu hukumomin tare Najeriya ne suka fara neman dauki
abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zabe kada to tana neman kare zan tabbatar da wannan laifi
mutane ƴan Najeriya suna ta ganin laifin mutanen nan mu ma kanmu muna ganin laifin su amma gaskiya kwamiti bai ji dadi ba game da ƴan kudaden da aka ba su waɗanda ba su kai cikin cokali ba
sai kuma duk da haka an ji kwamitin kula da harkokin kasashen waje na masatarin Najeriya na takawa ma'aikatar harkokin kasashen wajen burki
majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa shi yasa da aka zo wannan kasafin kudi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kudi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka
su kuwa mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya suke cewa yunkurin hukumar kula da rabon arziki ta kasa na kara wasu masu mukaman siyasa kudi wani aiki ne ga didiki
akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kudi wanda suka aje don harkar zabe yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai albashin su ya musu kadan
waɗannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin miliyoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo maka har daki shiri na 91 cikin jerin shashiyan manuniyan da ke kokarin nuna wa duniya yadda za a yi wa demokradiyyar da ta damalmale tsarki me yiwa neman tsarkin kuma amma na tsarkake Fulani daga damuwar da ke dama musu ruwa a Najeriya ta sa shugabannin suka fara maganar cewa a gaskiya wannan karan babu wanda zai zo neman qur'ansu ya ce a zauna a yi ciniki sabon shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Makban Alhaji Baba Usman Garjarma ne ya jaddada wa duniya cewa a wannan karan Fulanin Najeriya za su baiwa kowa mamaki
mu ba kungiyar siyasa bane amma dai ya zama dole mu tunkare ƴan takara na dukkan jami'u gabaki ɗayan su mu je shin meye manufofin su akan harkan bahila ce a Najeriya meye manufofin su akan wajen tallafawa Fulani wanda suka yi asaran dukiyoyin su meye manufofin su akan wajen ilmantar da bahilace makiyayi a fadin tarayyar Najeriya
to kudi na tasiri a zabukan Najeriya ba ka ganin kasancewar jama'an ku da dama suna cikin kangin mawuyacin hali na matsin rayuwa hakan zai iya tasiri
a matsayin mu na mai hankali ba maganan kudi bane mu yanzu a gaban mu bahilace ba kai mariyan ga da maganan kudi babu hulacin da ba mai arziki bane don haka maganan halin da muka shiga na bata suna da halin kakani kan yi da dattawan mu da matasan mu suka shiga yaya zamu yi mu fito daga cikin wannan kangi shine abin da yake gaban mu amma bahila ce ba kai mara yanga kudi dai shi ba matsayaci bane
da alamu dai maganar kasafin kudin shekarar badin da muke shirin shiga zai sa ƴan majalisar tarayyar Najeriya cikin aiki ga didiki domin kuwa mafi akasarin hukumomin tarayyar Najeriya sun fara kokawa da kudin da aka saka musu a matsayin kasafin da aka ji shugaban kwamitin kuma zabe a masarjin tarayyar Najeriya Sanata Kabir Ibrahim Gaya na gaya wa duniya cewa kudin da aka bai hukumar zabe ma a gaskiya ba shi da auki
ka san yadda ake tambaya kudin zabe direct fiscal guta suna kai shugaban kasa don kasa zai bada approval a bada wannan kudaden amma duk da haka abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zabe kada to tana neman kare zan tabbatar da wannan zabe so da haka wannan kwamiti ta Sanata Barau Jibrin za su duba su gani cin abin da ake ce me za su iya karawa a ita hukumar zabe kuma abin da aka samu da goron president hada gaba ki da ta da yanda za a samu ai zabe cikin sauki da kuma cikin nasara so da kin Allah da gwamnati a shirye take daga cewa tayi zabe a ko ina fata na ga jama'a shine a daure dai a fito ai zabe dan shi wannan zabe ne wanda yake da wahala ai magudi zabe ne wanda yake sai ka fito jama'a sun fito sun zabe ka me yasa an ka dauki duk wannan mataki da muke na gyara dokar zaben Najeriya dan a ga mu cewa al'umma suna zabar wanda suke so
shi ma dai shugaban kwamitin tsaro da tattara bayanan sirri na masarjan tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya tabbatar da duniya cewa idan dai ba karawa hukumomin da ke tattara bayanan sirri kudi ba to lalle harkar tsaro a shekarar da muke shirin shiga za ta iya jin jiki
idan ka diba kaga ƴan kudaden da aka basu za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar mutane ƴan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan mu ma kanmu muna ganin laihin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke faruwa za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari za ka yaba musu sosai so gaskiya committee bai ji dadi ba game da ƴan kudaden da aka basu waɗanda ba su kai cikin cokali ba abun ma za ka yi mamaki in ka diba in dai bancin National Intelligence Agency da DSS da Office of National Security Advisor dukkan su ba ma wanda aka sakan ma kudin shi na al'amuran yau da kullun gaba ɗaya tun August ya za yi haka kudin operations fa na security to saboda haka ma mu ƴan committee muka yanke shawara cewa lalle lalle cikin dan karin nan da majalisa kai za mu lallabi shugabannin mu cewa ya kamata in ana son mutanen ga su magance ta'addanci da kuma abubuwan da ke gudana to lalle lalle a ba su kudi waɗanda za su yi aikin da ya kamata su wa ƴan Najeriya
game da fitattakar kasafin kudin ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje kuwa shugaban committee na masokinan tarayyar Najeriya Honorable Yusuf Buba Yakubu ne tabbatarwa da duniya cewa ma'aikatar harkokin kasashen wajen ce ta taka wasu dokoki
abinda yake faruwa shine misali in gidan jakada wato ambassador a waje ya lalace kuma zaka samu suna da kudi a cikin asusun su amma ba za a ba su dama su yi amfani da wayannan kudade ba bisa ga wasu dalilai shi yasa majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadun mu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry wannan harkokin kasashen waje ta ki ta yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kudi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kudi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka na biyu kuma domin ba sa ba su dama su yi amfani da wayannan kudade za ka samu kudade na shekara biyar har bakwai a cikin asusun wayannan ofisoshin jakadanci wanda ba a taba ba kuma ga gidaje sun lalace aka samu mota ambassador yana tafiya wani lokaci zai lalace ga tutar Najeriya
da lamu dai yunkurin hukumar kula da tattarawa da kuma raban arzikin kasa na ganin ta kara wasu masu rike da mukamin siyasa kudi ya baiwa wasu ƴan kasa mamaki har ma ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo Honorable Nasir Garba Dante na tabbatarwa da manuniya cewa wannan yunkuri yayi kama da mafarki
kwana kwanan nan ake magana cewar akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kudi wanda suka aje don harkar zabe ba fa jita-jita ba wannan magana ta fito daga bakin shugaban hukumar da take da haƙin ta duba cin hanci da rashawa a ƙasar nan yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai za a musu pension wai albashin su ya musu kadan
fama su magana da ita hukumar raban arzikin kasa ke shi ne cewa za ce wannan ne saboda zai kauda hankalin su ga wancan zargi na cin hanci da rashawa da kake ma
ita ce maganar nake cewa idan ana so a yi wani abu sai a kila akari da gaskiyar abin da ke kasa waɗanda aka ce za a yi wa mafi yawanci sun riga sun dauki pension din su sun riga sun dauki gratuity din su sun riga sun dauki severance allowance din su sun riga sun dauki duk wani allowance da kike gani iya daukar su
iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kansu suke ƙara cinyewa kwanaki domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 199 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu da fa iko su yi sallama daga kan madafin mulki kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da mamman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri babu wani shamaki sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
kuma dalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a
Allah barakatuhu ni nako ustaz Rohan Khalil Malum ina ro al-Aqdis kuma mu duki da wannan sarba insha Allah sa abin zai amfane mu ne duniya da lafiya shi dai zama addinin musulunci zaman kikewa ne fure mu da shi kullun sauki yake so yau kasashen wannan namu rayuwa tana da tsada kuma kullun kana tsada take saboda wasu guru saboda ta daban ta ɗan kaso mu suka sa a ransu saboda wannan abin bai kara tsada ba ma jeni suke kuku su amma saboda wani ne sai ka gani bane za za kamar wannan kasashen namu dan lokaci kadan da zaka dawowa da abin da ka sani da ka bar shi a daga kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasiru wala tu'sir ku saukaka kada ku tsananta cikin komai musulmi Allah sai zaman to mai saukakawa a tausaya mu juna saboda haka shi kasuwa din da gaskiya ce kuma Allah da kanshi yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ne kasuwanci amma ya haramta mana abin da yake bane ita Allah ba ya sanda haka kuma kasama riba ba ta da to a cikin kasuwa yau dan uwa musulmi abin da muke gani yana faruwa ya kamata mu sake nazari mu sake duba mu gani abin da zai gyara mu gaba daya ita kasuwa ce inda take albarka ake so ba wani waziba ba wanda ta wuce hankali saboda duk abin da ka san ba mu musulmi ba zaman to kuma shi kake rayuwa to ka samu ba za ka samu ba za ka samu amma abin nan ba ka gani albarka ka tara amma ba ka gani albarka saboda ba za ka ci shi ba inda kake so zai ka maka tashi hankali a rayuwa a lafiyarka haka a zamantakewa cikin iyalinka haka a gidanka gaba daya a unguwa a gari a cikin kasa da haka yan uwa musulmi mutum da ya tsara muna dogon bakin gadare shi ne ma gaskiya ne yadda nake Allah ya furta mana mu yi sallah ga ra'ayin musulmi haka ne kuma ya aza mana washi ne kowa ya nema abincin shi ta hanyar halal daidai yadda in sauka gare shi Allah yake cewa a halallahu al-bai'a wa harrama riba yan uwa musulmi a saukaka a yi tunani a saukaka rayuwa tana tsada tana kara tsada kullum talaka hannun shi kusa kai da hannun shi a gaba yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abinda muke taimaka mai yan uwan mu mu taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Allahu
Allahu Allah Allah Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, ko da yake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labarai ya ba da rahoto shine na Ana Banera mai shekaru 24 wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa, ko da yake sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba. Kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Iran ɗin suka cafke Santiago Sanchez mai shekaru 41 abin da ake kira Sakis, bayan da ya halarci jana'izar Mahsa Amini wacce mutuwar ta haifar da zanga-zangar.
To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safe yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yanzu Carl Sterling. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma'assalam.